sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakob Makeri. A jiya Asabar, ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401 da waɗanda suka mutu 4,200 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amanar cewa alƙalumar ƙididdiga a India sun fi hakan yawa, kuma ƙaruwar al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Babban jagoran 'yan adawar India Rahul Gandhi ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a cikin wasiƙa a ranar Juma'a da ya aiwatar dokar kulle a ƙasar da ya hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar. Rikici ya ɓarke da yammacin jiya Asabar tsakanin 'yan Falasɗinu masu zanga-zanga da 'yan sandan Isra'ila a wajen birnin Kudus, yayin da dubban musulmi ke sallah a cikin dare mai girma na Lailatul Qadri a kusa da masallacin Aqsa. Matasan Falasɗinawa sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da wuta, suna karya shingayen 'yan sandan da ke kan tituna zuwa birnin Kudus, yayin da jama'an da ke kan dawakai saye da rigunan sulke suke amfani da gurneti da ruwan zafi suna tarwatsa masu zanga-zangan. Aƙalla mutane 53 suka jikata a cewar Red Cross Crescent ta Falasɗinu. 'Yan sandan Isra'ila sun ce aƙalla wani jami'i ya jikata. Tanki yana karuwa a cikin birnin tun farkon watan Ramadana mai tsarki, yayin da ake kara samun fushi akan yunkurin fidda Falasɗinawa daga gidajensu na birnin Kudus akan filaye da Yahudawa da ke zaune a wurin suke ikirarin nasu ne. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a zirin Gaza na Falasɗinu sun taru kan iyakan zirin da Isra'ila. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce taron jama'an suna jifar sojojinta da ƙonannun tayoyi da wuta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta sanar a jiya Asabar cewa wata gwamnati da aka kafa a ɓoye da ta hada da mataimaka da suka ware kansu yanzu suna cikin jerin sojojin ƙungiyoyin ta'addanci. Wasu mataimakan ciki har da mambobi da dama na gwamnatin LND ta shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da ita a cikin juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta GUN domin nuna jajircewa ga ayyukan gwamnatin sojan. A ranar Laraba, wannan gwamnatin jajirtattun ta sanar da kafa rundunar tsaronta da ke niyyar yaƙi da wannan gwamnati na manyan sojojin ƙasar, kana ta ba da kariya ga fararen hula akan ayyukan cin zarafi da gwamnatin sojan ke shiryawa. Da yammacin jiya Asabar, talabijin ƙasar ta sanar cewa wannan rundunar tsaron jama'a da wata ƙungiya da ake kira CRPH a taƙaice yanzu suna cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da gwamnatin sojan ta ayyana 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki 3 a Saudi Arabia don bunƙasa dangantakan tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa gurin gayyatar yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman, wanda da kansa ya karbi Prime Minister Khan da tawagarsa a filin jiragen saman Jidda. Jami'an Pakistan sun ce kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan Pakistan Janar Kamar Javed Bajwa ya shiga. Bajwa ya riga ya kasance a Saudi Arabia don tattaunawa akan haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu. A ƙarshe, Amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama akan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin Habasha da ke cikin kogin Nilu. Sabon jakadan Amurka a kasashen kuriyar Afrika Jeffrey Feltman yana ziyara a kasashen Misra da Sudan da Eritrea da kuma Habasha a wannan mako a matsayin wani sabon yunkurin Washington na warware wannan takaddama. Tanki yana ci gaba da tashi tsakanin Misra da Sudan da Habasha akan wurin samar da wutar lantarki a babban madatsar wannan na Habasha.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirinmu na kasuwa a kai miki dole wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. A wannan karo mun garzayo ne kasuwar shanu da ke kan titin Enugu Port Harcourt a nan garin Enugu babban birnin jihar Enugu. Da yake kasuwar shanu ce wannan kasuwar amma tana tattare da sauran harkokin da ake gudanarwa a nan kamar yadda za ku tararmu. Yanzu ina tare ne da shi mai martaba sarkin Hausawan jihar Enugu Alhaji Idris Ado Suleiman wanda shi karan kansa haifaffen jihar Enugu ne kuma yana nan aka kafa wannan kasuwar. Ya ga mana yadda aka fara kasuwar.
Assalamu alaikum. Kamar da ya gabatar da ni sunana Alhaji Idris Ado Suleiman sarkin Hausawan jihar Enugu. Saboda haka ya zo ya same mu a kasuwar Saniya inda muke sai da shanu a Kabugu Port Harcourt Express Road. Wannan kasuwa namu tsohon tarihi ne tunda mu ma mun tashi mun samu iyayenmu ne da kakanninmu suke wannan kasuwa. Amma wannan shekara 24 kenan zuwa mu wannan kasuwa na Akabugu. To kasuwa dai farko tuku kamar wannan na Akabugu kasuwa kakanninmu suka kafa kasuwa
ta shanu
wannan maganan tun kamun yaki tun kamun a samu yancin kai ma su kakannin namu suke nan. Saboda yanzu dai mu din da aka haifa a jikokin ma muna shekara 60 har zuwa yau. Daga labarin da zamu bayar mu ta kai dai ne tunda iyayenmu suna nan kamun mu. Mun tashi dai kamun yaki muna kasuwa a wuri da ake kira Amobia. Daga Amobia muka taso muka dawo Garke Okunanu Garke. Daga Garke Okunanu muka zo nan a Kabugu. Daga Kabugu muka koma Emene. Daga Emene muka sake dawo a Kabugu. Muna ciniki ne tare da su ƴan kasa gabaki dai anan. Na Hausawan da ƴan kasa duka ba wanda ba sa fawa. Yawwa to dai haka ake ci gaba da kasuwan dai har yau.
Tunda aka kafa ita wannan kasuwar akwai wasu kalubalolin da kuka fuskanta a can baya?
Eh to maganan kasuwa tun da ma ka san abu ne da ake yin ta bashi. Kasuwan Saniya bashi ake siya. Saboda haka dole ne wani lokaci ka samu kuɗi da zai zo maka da ya kamata ba wani a ce maka ya mutu ma kuɗi ya mutu. To wannan kenan gabaki dai haka suke. Saboda haka maganan kalubalen ka kasuwan Saniya ba cewa komai ya riga zama ciki.
To ba wata takura daga su masu gari?
Ba mu da takura. Ai Enugu tana cikin jihar a East gabaki daya wanda tafi kowanne zaman lafiya. Saboda mu din da aka bi mu nan mu za mu ba da tarihin mu kamar labarin Enugu musamman. Saboda ainihin Enugu jiha ne watan da masu ilimi ne tun da masu ke cikin ta. Su tashi tashin hankali kiɗi-kiɗi ma mai girma duk ba bukatar suke ba. Saboda haka muka muna zaune lafiya a Enugu.
Na shigo layin masu tsaye da kayan marmari irin su kankana da lemu da dai sauran makamantan su.
Ya sunan malam
Haruna mai riga tange.
Ya kasuwa ke tafiya?
Kasuwa dai yana tafiya mana dai a hankali amma mun gode Allah. Amma saboda yanayin kayan mun samu da ta kwanakin baya din nan kaɗan. Sakamakon akalcin kawo mana kwanakin baya. Yanzu kuma ana kawo kayan mu kuma ruwa ya yi yawa. Jirgin ba sosai-sosai ba sai kaɗan-kaɗan. Don ko da jiya ma haka muke fama ruwa ya tashi maka sosai. Yanzu muna kaji sawa kenan abin da ya rike na yau din nan. Manin kasuwa alhamdulillah muna son samu dai mana ci muna sha. Daidai gwargwado. Amma magana ajiya dai yanzu babu. Ku da ba mu damu da muke ajiyawa. Sai dai mu ci da kan
kamar yanzu ba ko da ko sai tsada ka sai mana 3000 sai ni 3000 dubu shi da gari yanzu da ke da yadan dama dama suna sai mana sheka 5000
shi lemon na ne buhu yanzu
eh buhu din ne muke kai 5000 5000 da 5000 ka 6000 ba inda babu
ka san nawa ne farashi
sai mana sai 3000 da 5000 3000
masuna na shi wai ne
to ya ciniki ce tafiya
ko kun lura yadda yanayin abubuwa suke kuka kara farashin
karancin shanu ne
da yanzu farashi ya saura kuma har yanzu farashi bai sauka ba kuma kaya yawo da to yanzu farashi kuma ya ke sauka
to wannan ramasa nawa ne ita
wannan bakin san da kake gari da bai fi 120 ko 130 amma yanzu shi ma a babun da zaka yi shi
150 to jama'a masu sauraro ya abinda zamu ki a dauka a wannan karo na shirin mu na kasuwa kai miki dole sai kuma wani mako cikin jikun Allah da fatan zamu ci gaba da kasancewa lafiya assalamu alaikum
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci jama'a yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu wadansu da dama sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya kyauta namu sannan yan uwa dangi muna muku gaisuwa ta ta'aziya kuma Allah ya ta'azantar da mu duka Allah kuma ya kyauta ta mu makoma Allah shi ya yi dan adam ya sa dan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi ke da kowa a kasa an ka samu mutum inda hankalalle ne baligi hankalalle na da bin yi domin kasarsa mu wadanda muke talakawa domin kasar mu abin da zamu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zakatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da kasa a fara tun daga kasa ya sama to dukkan su da saman da kasa madaukakin sarki Allah ɗaya yayi mu Allah ɗaya yake da mu Allah ɗaya dake da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin Allah ya bada ikon barin abin da ke mugu to in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah ya kan gudanar da su yadda ya kamata domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu yi komai ba don haka ina son tabbatar mana da mu mazaunan Najeriya yan Najeriya zaman lafiya shine ginshikin arziki da albarka idan kasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka wadannan sun kaura dan ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana mazaunan Najeriya kowa kake kome kake ba wani abin jin dadi illa iyaka a zauna labi lafiya zaman lafiya shi kan kawo albarka zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a kasa in arziki samu sai ga an samu kwanciyar rai wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke yan Najeriya mu bada gudunmuwa wanda za ta taimaka kasar mu ta zauna lafiya Allah ya mana taimako amin
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan rigakafi ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko dake kare yaduwar cutuka a tsakanin tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraronmu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ta yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance kenan, ba za ta yi mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam. Sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya a wato ta irin kamar misali a jurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic ta yadda ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. Kun ga akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro. Bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na ƙwayar hepatitis, wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama haka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa, wato irin su rotavirus. Akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shiƙa, wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta, kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu, da kuma ake ganin abinda nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiran ta sharatuwa da sauransu, bakon dauro da sunayen ta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya, cuta ce mai tsananin gaske, amma yanzu an samu saukin ta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hanyar za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba da a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kisa, cuta ce da za ta iya lalata wata ƙoda ko wani ɓangare,
wato barazanar ta ga ɗan adam.
Sannan kuma yawan ta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yaɗa ta, saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, kin ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi da allurar rigakafi don a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am, to likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har ka kafe misali wurin gudanar da alluran rigakafin, kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abin mafi tasiri shi ne rashin yadda, akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗaya kawo shi za a yi allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani taba ba da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda, har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkinsu za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu yi wa kanmu waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla ce muna da wasu da za mu yi wa kanmu. To idan mu muke yi, inda zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya, to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafi. Saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan. Amma dai wannan ba zai kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtukan nan da ake yi ba.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, muke mana fatan mu kasance lafiya. A tuna cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.